Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a babbar rana daya ga watan Disamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49, da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yako Makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Da na Turai sun yanke shawarar kwasar dubban bakin hauren da ke kasar Libya zuwa kasashen su na asali. Amurka da Jamhuriyar Niger sun cimma yarjejeniyar barin ayi amfani da jiragen yakin Amurka marasa matuka a Niger. Sannan gwamnatin Amurka karkashin shugaba Donald Trump ta zo gab da kiran a sauya gwamnati a Koriya ta Arewa.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar hukumar kiyaye hatsira a Najeriya ta fara fadakar da direbobi da jama'a akan bin dokokin hanya musamman ma a wannan watan da ake shiga za a yi bikin Kirismeti.
Mota ce kai ka san cewa an gwama tsaka cikin motar nan. Ya kamata kai makanka fada ka ce kai ba za ka shiga ba. Domin me ta cika. Amma wasu mutanen su da kansu ke roƙo a sasu kuma duk lokacin da ka tare wannan me overloading su za su fito su ta magiya. Shine sa wasu suke cewa maro safety ba mu san Allah ba kuma ba su san mun fi su sanin Allah ba.
Za ku kuma ji cewar hukumar kiyaye hatsarin ta Najeriya da ta kori wasu jami'anta guda 25 domin samun su da laifin karbancin hanci. Juma'a Ali kuma za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin kasashen Afirka da na Turai sun yanke shawarar hanzanta kwasar dubban bakin hauren da suka makale a kasar Libya zuwa kasashen su na asali. Ganin wasu su ma na cikin mummunan wulakanci. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai da na tarayyar Afirka kimanin 80 sun kammala tattaunawar tsawon kwanaki biyu a kasar Ivory Coast a jiya Alhamis, inda suka yi alkawarin ba da himma wajen yaƙi da safarar bil'adama. Sun ce za su gaggauta kwashe bakin haure kimanin 3,800 da ke wani sansani daura da Tripoli zuwa kasashen su na asali da zaran hali yayi. To amma jami'an kungiyar tarayyar Afirka sun ce akwai kimanin sansanoni 42 a fadin kasar ta Libya, kunshe da bakin haure kimanin 700,000. Hotunan bidiyon da kafar talabijin ta CNN ta yada na yadda ake cinikin bakin haure a matsayin bayi a wasu daga cikin sansanonin ya sa duniya ta kadu tare da bacin rai, wanda hakan ke nuna bukatar gaggauta daukar mataki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce da zafi ganin yadda aka rika sayar da wasu 'yan Najeriya a kasar ta Libya tamkar wasu awaki akan daloli kalilan. Ya ce dukkanin 'yan Najeriya da suka makale a Libya da sauran sassan duniya za a mai da su gida a kun farfado da su.
Amurka da Jamhuriyar Niger sun cimma yarjejeniyar barin ayi amfani da jiragen yakin Amurka marasa matuka wajen kai hari akan kungiyoyin 'yan ta'adda da ke wannan kasar, a cewar wani jami'in Amurka a wata hira da murya Amurka. Yarjejeniyar wadda aka daddare ta wannan sati ita ce mafi girma a fada da yaki da 'yan ta'adda da Amurka take yi a Afirka. Ba a bayyana ko za a yi amfani da jiragen yaki marasa matuka wajen kai farmaki ko kuma kawai ne na kare kai ba. Kafin yanzu Amurka takan kaddamar da harin jirgin sama akan 'yan ta'adda a nahiyar ne kawai a kasashe kamar irin su Libya da Somalia. Jami'ai sun ce makala makamai a jiragen sama marasa matuka a Niger zai fadada su kunin sojoji na fatattakar masu tsauraran ra'ayi a yammacin Afirka, inda kungiyoyin Boko Haram na Najeriya da Al-Qaeda da ISIS kuma na Algeria suke cin karinsu ba babbaka.
Gwamnatin Amurka karkashin shugaba Donald Trump bayan kiran sauran kasashen duniya da su yanke duk wata hulɗa da kasar Koriya ta Arewa bayan gwaje-gwajen makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan, jiya Alhamis saura kirisma ta yi kiran da a yi sauyin gwamnati a Koriya ta Arewar. game da batun Koriya ta Arewa, wannan gwamnati ta fi bada ƙarfi ne kan wani abu guda muhimmi, kuma shine kawar da nukiliya a yankin ruwayen Koriya. Wannan shine babban abin da muka sa gaba, a cewar sakatariyar yaɗa labaran fajar gwamnatin Amurka ta White House Sarah Huckabee Sanders, a yayin da take bayar da amsa kan wata tambayar da wakilin muryar Amurka ya yi a yayin hira da 'yan jarida da fadar ta White House kan yi kulle yomin. Duk wani abin da ya wuce hakan ba shi muka sa gaba ba, in ji ta. To sai dai batun na farko tun ajiyan, shugaba Donald Trump ya nuna alamar cewa lokaci ya yi da ya kamata a mai gurbin shugaba Kim Jong-un, wanda shi ne shugaba na marra ta uku a wannan matalauciyar ƙasa. Da alamar dai jami'in diflomasiyyar China ɗin nan, wanda ya dawo daga Koriya ta Arewa kwanan nan, bai yi wani tasiri ba kan wannan ƙaramin ma'abucin roka, wato yana nufin Kim Jong-un, a cewar Trump a kafar Twitter. Ya ƙara da cewa abin mamaki ne yadda al'ummarsa da sojojinsa ke yadda su jure ma zama cikin mawuyacin yanayi irin wannan.
Kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani gungun 'yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilai na shirin rubuta ma kakakin majalisar Paul Ryan takardar buƙatar ya samu mafita a majalisance wajen ko kuma zuwa wannan wata na Disamba kenan, akan batun matasa da suka kai 800,000 wanda ba su da takardar izinin zama Amurka da aka shigo da su nan Amurka tun suna yara. Makomarsu da ta shiga cikin rashin sanin tabbas, kamar yadda sauran batutuwan da suka yi kwantai a majalisar yayin da shekara ke karewa. A farkon wannan shekara, shugaba Donald Trump ya soki shirin jinkirta ɗaukar mataki na matasan wanda ake kira DACA, wanda gwamnatin Obama ta bullo da shi. Yana mai kira ga majalisar dokokin ta bullo da wata hanyar samar da takardun izini na zaman dindindin ga waɗannan matasan kafin ƙarshen wa'adin shirin a watan Maris na shekarar 2018. Dan majalisa Scott Taylor na jam'iyyar Republican daga jihar Virginia shi ne ke jagorantar wannan yunkuri na tattara sa hannu don gabatar da wasiƙa, a cewar wato shugaban ƙungiyar mata jinsin Sifaniya da ke majalisar da ake kiranta Michelle Lujan Grisham, wanda 'yar Democrat ce mai wakiltar jihar New Mexico a majalisar dokokin, yayin da take kira ga manema labarai bayan fage a jiya Alhamis. To amma ofishin Taylor ta ki cewa ofin a lokacin da muryar Amurka ta tuntube shi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake shirin bukukuwar Kirismeti da kuma shiga sabuwar shekara, hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa a Najeriya ta ɗauki matakin faɗakar da jama'a, musamman direbobi, game da bin dokokin hanya, kamar yadda ɗaya daga cikin kwamandojin hukumar Malam Yusuf Garba ya shaidawa wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin a cikin wannan rahoton.
So akwai abubuwa da dama da muka shata. Misali, idan muka dubi faɗakarwa, yana da muhimmanci domin duk al'ummar da bata da masaniya akan abu to tana cikin jahilci, in kuma ta jahilci abu duk yanda ake buƙatar su yi abun nan daidai ba zai yi ba. Saboda haka sai muka shata cewa a kowane sati jami'an maza su je tashoshin mota da inda masu ababen hawa suke, suna musu ilmantarwa kan dokokin hanya da abubuwan da doka ta tanada akan wanda bai bi ba. Sannan mu nemi goyon bayansu da haɗin kansu domin a samu a tabbatar da cewa ba a samu haɗari ba lokacin da ake zirga-zirga a saman tituna. Titunan nan kuwa na cikin gari ne ko kuma waɗanda suka fita wajen gari ne, waɗannan muna yin.
To duk da wannan ƙoƙari da hukumar ku ke yi na kiyaye hatsara, Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake samun rahotannin rashe-rashen rayuka ma sabili da hatsarurruka na motoci. Ina wannan matsala to yake?
To ka san matsalar kamar yanda nace, duk hadarin da ka gani a ko ina ne, hadarin nan ba zuwa yake haka kawai ba, mutum ne ke kawo shi. Misali, ya kamata a ce shi driver duk lokacin da yake kan titi ya kula, misali gudunsa ya yi shi saman doka, ba ma saman doka ba. Idan kaga inda doka ta ce ka tafi misali a 100, kaga wurin nan bai kamata ma ka tafi a 100 ba, ya kamata to ka umfane da kwakwalwarka ka ce a wannan zai iya kawo hadari, kila a ce hanya ba ta da kyau. So kaga ya kamata driver nan ya lura. To amma nan abin da muke samu, matasa ba sa ji, wasunsu kuma ina maka tabbaci ba su da license, wasunsu ba su je gun biya ya musu jarabawa ba, wasunsu kuma suna da license amma license ne wanda yake biya ya bai jarabta su ba, na bayan gida ne mara kyau. So kaga duka waɗannan sun tattaru za su kawo ma mutane cikas.
Daga Makwa zuwa Jaba ya haɗe su yammacin Najeriya. So da yawa za ka ga overloadi da manyan motoci, trailoli suna ɗaukan mutane masu zuwa ci ranin nan. Me yasa jami'an ka ba sa hana su ha?
Masha Allah, jama'a za su zama muna shaidu. Muna kokari gurin hana overloading, amma kuma ba mu samun haɗin kai gwagwarumi yanda ya kamata. Mota ce kai ka san cewa an gwama tsaka cikin motar nan, ya kamata kai makanka faɗa ka ce kai ba za ka shiga ba, domin me ta cika. Amma wasu mutanen su da kansu ke roƙo a sasu, kuma duk lokacin da ka tare wannan mai overloading su za su fito su ta magiya. Shi ne sawa su suke cewa maro safety ba mu san Allah ba, kuma ba su san mun fi su sanin Allah ba, domin duk wanda ya san Allah shi ne zai iya kai ya shiga bai bar rai ya salwanta ba, ko dukiyar jama'ar da aka bashi amana ya kula ta salwanta. Saboda haka kaga jami'an mu na kokari, sannan yawanci za ga an tare su wallahi ciki suke da gudu tsiyace su cikin jami'i. Mun rasa jami'an kiya haɗura a wannan shekarar fiye da mutum 50 da wani abu, kuma ba komai ba, ganganci na direba ya zo cikin su ya taka su, haka za a zo a ta shari'a nan daga baya abu ya su kukurce. So kaga dole kai da kake kokari ka kiyaye ran wani, shi kuma yana kokari ne ya fitar da naka rai. Saboda haka abin da zan faɗa a nan, muna kokari sai da su shugabannin direbobi su rinka yi musu magana.
Malam Yusuf Garba kenan, ɗaya daga cikin komandojin hukumar kiyaye hatsura ta Najeriya, ke magana game da matakan da hukumar kiyaye hatsura ta ƙasa ta ɗauka a ƙarshen wannan shekara na kiyaye hatsura, musamman bisa la'akari da bukukuwa na Kirsimeti da za a yi a wannan wata da kuma sabuwar shekara mai kamawa idan Allah ya kai mu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla gaida Babangida Jibrin, har yau dai akan batun kiyaye hatsira a Najeriya ne. Shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa a Najeriya, Buboye Oyeyemi, ya ce an kori wasu jami'an hukumar guda 25, amma ga ƙarin bayani daga Hassa Umar Tambuwal a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar kare hadura ta ƙasa FRSC Dr. Baboyemi Yemi ya ce hukumar ta kori jami'anta guda 25 daga aiki saboda an same su da cin hanci. Dr. Baboyemi Yemi ya faɗi haka ne a Ibadan a lokacin da yake hira da Radio Nigeria na shiryar Ibadan. Shugaban hukumar ta FRSC ya ɗora laifin cin hanci da jami'an tsaro ke yi ga jama'a 'yan Najeriya saboda ba su yin tsayin gwamin jaki su kibada hancin ko su bada shaida idan ana binciken duk wani jami'in da yayi aron hannu ya karbi cin hanci kuma aka kama shi.
Nigerians are part of those causing problems to the corrupt attitude of law enforcement agents if the guy demands for money from
Mr. Baboyemi Yemi yace 'yan Najeriya suna taimakawa jami'an tsaro masu cin hanci da kuma ɗabi'un su. Ya ƙara da cewa idan wani jami'i ya tambaye ka kuɗi, kana da damar ka ce ba za ka bashi ba, ka ce za ka ƙararsa ga shugabansu, sai ka ɗauki bayanansa kamar suna da lamba da hoton jami'in, ka tura su ta kafar sada zumunta zuwa gare su, su ko za su ɗauki matakan da suka dace.
And we take appropriate action. But again, when people report this, we now want to try the personnel. We ask them to come and testify. You know what many people say.
Idan jama'a sun kai ƙarar wani jami'i wanda ya ci hanci, ana son a hukunta shi. Idan aka kira su ba da shaida, sai su ce su ba za su zo ba, saboda ba su son a kori jami'i. jami'in aiki. Yace to me yasa ka bada kudin ka idan baka son a kori jami'in daga aiki?
I don't want him to lose the job. Why did you give him the money?
Baboyemi ya bukaci jama'a su kai karar duk wani jami'in hukumar kar hadura da ya nemi a bashi na goro kana su bada sheda idan an neme su a game da jami'in da ya karbi cin hanci. Sannan ya bukaci ƴan Najeriya su kiyaye dokokin tuki domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 12 ne da minti 16 na dare a nan Washington, kuma ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraro, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya da wadata. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Ga likitanku nan Dr. Muhammad Ladan ya kintsa domin ansa tambayoyinku da kuka aiko. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Abdullahi baban Yusuf.
To.
Na Inyamuran Hausawa.
To.
Yana babale na Abba Plaza a kasuwar Barci da ke Kaduna.
To.
Ya ce yaro ne lafiyayye. Ana zaune kawai sai ya fara kumbura duk jikinsa gaba daya tun daga fuskarsa har kafarsa. Yake son to wani shawara zaka ba su domin magance wannan matsala?
To ai wannan abu ya faru inda yaro kawai haka kawai gadab ya soma kumbura, to akwai wani abu da ya shiga jikin shi ko wani abu da ke faruwa, dole ai sauri a kai shi wurin likita domin dole ai bincike, don ba za a tabbatar da abin da ke faruwa sai an yi bincike Hajiya, domin ba jikin mutum kawai bai soma kumburi haka ko yaro ko wanda ya girmama Hajiya.
To akwai in ya je gun likitan yara ai za su iya duba?
Likitan yara za shi musamman, akwai wasu abubuwa kamar ɗaya ko biyu waɗansu abubuwa da ke kawo jikin yaro ya fitsara haka, ko wani abu da ya ci ko wani abu da ya taɓe shi bai dage da jikinsa ba, amma wannan abu mai yana da abin nan kwarai da sauri su kai shi wurin likita a duba, domin ba yanda za a gane abin da ke faruwa sai an yi bincike Hajiya.
To Allah Ubangiji ya sa a dace.
Amin.
Ina kuma fatan shi Malam Abdullahi baban Yusuf din yana kusa kuma ya ji wannan shawara da ka bashi. To shi kuma Abdullahi Doron Baga ya rubuto yana so ne wai dan Allah ka mishi bayani akan zabiya albino. Wai halitta ce ko kuma cuta?
Albino, kin san albino, wanda abinda albino yake shine kin san dukanmu mu bakakin mutane muna da abinda ke sa jikinmu yake da baki-baki ko kalansa daban da na turawa. To abinda ke kawo shine wannan wani abu da ake kira melanin da ke cikin fatar jikinmu.
To
wannan melanin din waɗansu yara aka haife su domin wanda lili ba su da wannan melanin din. Shi yasa akan haife sai ga jikinsu fari fata haka sai zai kaman turawa.
Wato sai su fito a zabiyan kenan.
Eh, a zabiyan kenan. To abin da ke faruwa kenan. Saboda haka abin da wannan kawai wani ikon Allah ne Hajiya.
A to dan yayi wata tambaya wai a likitance na zamani ana iya wa zabiya wato magani?
Fatansa. Wannan ba wani maganin da za a yi mazabiya Hajiya. Domin wannan yanda wurin halitta ne abin ya faru.
Sai dai kawai ya yi rayuwarsa haka nan.
Eh, iya rayuwarsa haka zai yi. Eh.
To amma likita wani lokacin irin waɗannan mutane kuma sai kaga kamar suna da matsala da idanuwansu.
Eh, duk don kin san idonmu ma yana da irin wannan abin da ke kare mu daga rana da yawa.
To
yasa waɗansu za ga idonsu ko lokaci sun kare, don idon ba shi da kariyar da ke hana haske shiga sosai. Saboda haka wani lokaci aka amfani da kamar madubin ido domin ya rage tsananin rana da ke shiga idonsu. To kuma akwai waɗansu wurare kaman nan aka samu irin yara ko ina ma a duniya, domin yanda rana ke bugun fatarsu musamman irin wurarenmu, fatarsu za ta jikinsu ta kaman ta ƙoƙoni wani lokaci haka Hajiya.
To wato shi ne ake ce ma sunburn.
Eh.
amma ba kowa bane yake fama da wannan matsalar ko?
Yawancin su amma ba kowa ke faruwa da shi. Wani lokaci akwai dan su abubuwa da za a yi dan taimaka kan batun rana kada su rinka fita da tsakiyar rana haka haja.
To.
Wani lokaci akwai irin kin san ka akwai dan su mutane ko da yake wannan yana dan taimaka amma ba sosai ba. Kin san akwai irin mai na kaban nan da kaman tura ke shafa yake rage yake kare mutun da rana sosai.
In za su shiga rana ba.
In za su shiga rana. To wannan ma an dai yaron dole zai shiga rana ne dole a dara ya sa mashi irin wannan amma hadda haka dai sai kuma ikon Allah haja.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
To likita sai kuma tambaya daga Sa'idu Abdullahi da Maturu.
To
yana son dan Allah ka mishi bayani akan cutar bugun zuciya. Shin me ke kawo bugun zuciya ne?
A haja wannan bugun zuciya abin bari in bayyana. Wani lokaci a kwalansu mutane za ka kamar zuciyarsu za ta fita kirjin su tana bugu da sauri haka.
To
za ki gani kawai tana bugawa kuma wani lokaci to abin da ke faruwa wannan shine zuciyar domin wani dalili kin san zuciyar mutum takan buga akwai kiman da za ta buga a kowane minti daya.
To
to akwai wasu mutane zuciyar takan bugun yakan yawa to wani lokaci wannan shi yakan sa sai kaman kirjin mutum ma zai fashe.
Me ke kawo haka to?
To wannan abin da ake kira da turanci ana akwai ma abin da ake kiran shi wannan wadansu ana kiran shi arrhythmia da sauransu yanda zuciya ke bugu ba kai ba gindi.
To shine nace akwai wani dalili da ke kawo haka?
Na farko akwai wasu magunguna da muke sha.
To
wadanda suke kawo wannan akwai kuma kamar irin wadansu irin magunguna da muke sha na irin kamar na kata da sauransu amma ba da yawa suke ba. Kuma akwai wasu mutane duk suna da ciwon zuciya ya tsanani zai kawo musu wannan. Wadansu mutane in wani abu ya tsoratar da su da yawa ko wani abu ya faru za ga zuciyarta tana buga ta birkice sosai.
To me abin yi?
To wannan in dai ya faru ga mutum in dai mutum zai iya in dai wani abu ya same shi da ya firgita shi ko wani abu to zai iya samu inda zai iya natsuwa wani wuri zunje iya dan inda zai
to hankalin shi ya kwanta.
Hankalin shi ya kwanta. To amma wannan bai faru akwai wadansu wannan dole sai an ba su magani domin wannan ya ci ga tsanani to zai hana majini yanda zai yaɗu jikin mutum ma gabaki daya inda ya kamata.
Kuma hakan na iya
to in kwana yana iya halaka mutum hajjia amma dai in mutum na da wannan ya kamata ya saurare jiwon likitansa. Akwai gwaje-gwaje yanzu da ake yi ana iya gwada yanda zuciyar take bugawa yanda jinin ke bin jijiyoyi duk ana iya gwadawa yanzu nan. Wannan ya faru da abin da yafi muhimmanci shine mutum ya saurare jiwon likita a dube shi domin wannan in mutum ba a dube shi da sauri ba to in kwana yana iya halaka mutum hajjia.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
To Malam Sa'idu Abdullahi ya saki wata tambaya.
To
yace shin me yasa sai kaga yaro matashi yana furfura musamman waɗanda shekarun su ba su kai lokacin da ya kamata su yi furfuran ba?
To wannan lokaci kaman akwai dan mutane kaman gadin suke za ka kaman a cikin zuri'ansu akwai dan yawancin su waɗansu na furfura da sauri.
To
wannan ba abin damuwa bane wannan gado ne kuma wani ikon Allah ne.
Kuma a ce halitta ko?
Kuma halitta ne.
Akwai wasu kuma waɗanda ma ba sa furfuran ko da
sai waɗansu aka har sun manyanta sosai ba su furfuran.
To saboda haka wannan ba abin ne da za a damu da shi
ba. Ba abin damuwa bane wannan duk ikon Allah ne kuma halitta ne hajiya.
To wannan fatan malamin yana kusa.
To
shi kuma Malam Adamu Habu Umar Inyanga a can karamin hukumar Taura ta jihar Jigawa a Najeriya.
To
wai me ke sa yawan zazzabi ne a lokacin damuna?
To yawanci ai ba domin damina bane yawanci abin da ke kawo zazzabi. Yanda jikin mutum yake yanayi yana wani lokacin yanayi ya canza jikin mutum wani lokaci kan kawo ni amma waɗansu mutanen domin damina kin ga abubuwa na canzawa da yawa.
To wato akwai waɗanda a lokacin damina sun fi yin zazzabi kenan ko?
Duk wannan duk canjin yanayi ne.
To
amma ba wani don wani dalili ba ne canjin yanayi kuma yanda muke zama kuma ke kawo wannan amma wannan in dai mutum abin yana zazzabi ko wani lokaci jiwon damina ya kamata ya je likita amma wai ba domin damina ba ne. Domin yawancin mutane a ba zazzabi lokacin damina.
To akwai kuma wanda kila lokacin zafi shi ya fi yin da zazzabi.
Waɗansu waɗansu kuma lokacin zafi waɗansu lokacin hunturu.
To ya ce wai da kuma wai wani mataki mutum zai ɗauka na rigakafi?
To in dai kana zazzabi da yawa. To a tabbatar me ke kawo wannan zazzabi ɗin.
To
in dai domin wani ƙwayan cuta ko wani abu da ke faruwa lokacin to za a iya baka magani da ya taimaka ƙwarai.
Ko kuma in jikinka ne bai yarda da lokacin damina ba sai dai kawai kai ta hakuri har sai daminan ya wuce?
Kai ta hakuri ko kuma in dai shiga irin kamar shiga da fita a ruwa yana kawo maka wannan abin to ya kamata ka ga yanda ka daina shiga ruwa ana ruwa kada ka fita ko kuma ma za ka fita dai ka samu abu da zai kare kanka ya kare ka sosai.
A takaice dai wato mutum ya lura da irin abubuwan da yake yi ko in yayi wannan ne yake sa shi sai ya guji yin abubuwan kenan.
Eh sai ka guji yin abubuwan nan domin wani lokaci kin san yadda muke shiga ka shiga cikin ruwa ka fita wani lokaci da iska din nan to iskar nan kin san iskar ne yayi ka jikinka ya jike to in kana jikinka na bushewa za ka rinka jin sanyi ma. Domin yadda Allah ya yi jikin ɗan Adam kenan in ruwan na bushewa za ka rinka jin sanyi sai ka ji kamar kana kana zanzabi wani lokaci.
To Allah ya sawaike.
Amin amin.
To shi kuma Malam Ruwanu Saidu a can jihar Zamfara Najeriya.
To
yace wai yana so wai shin mata na gadon matsalar haihuwa ne ganin cewar sau da yawa za ka ga wasu duk haihuwar da za ta yi sai an yi mata aikin tiyata wato operation.
Eh to waɗansu na gado kuma waɗansu yanayin yanda kin san waɗansu na gado amma kuma wani lokaci yanda kamar da mijin inda ya suka yi sunna wani lokaci yanda Allah ya halacci ɗan da ke cikin ne wani lokaci ke kawo wannan.
Wato ɗan ya girma ne za a mata aiki koko dai ko yake yanda ya kwanta a cikin?
Yanda ya kwanta a cikin wani lokaci kuma kin san haka yake kawo. To duk wannan ba kawai akwai waɗansu matan da suke gado za a ga duk zuri'ansu wani lokaci suna.
Ko yanda
suke haihuwa ɗin.
To sai kuma a gada.
Ba akwai waɗansu mata wanda za a ga in su yi ciki ɗin 'ya'yan su kan yi girma da yawa yanda ba za su iya zuwa ta mahaifa ba dole sai an fitar da su. Duk wannan ikon Allah ne yanda Allah ya yi kenan.
To likita akwai tunda ya yi wannan tambaya akwai wasu matan za ka ga cewa wata ta haihu an mata aiki kila har sau uku wata kuma har sau huɗu. To akwai bambanci ne wasu kuma in suka yi sau biyu ko sau uku sai a ce musu su dakata.
Eh domin yanda ake buɗe mahaifar ne kowane lokaci ba a so a rinka buɗe ta haka kowane lokaci.
To shi yasa likita. Shi yasa
ake cewa a ɗan huta kaɗan kafin a yi.
To kamar wa'anda sam-sam kamar an mata aikin tiyatar sau uku ko sau huɗu aka ce sam-sam ma kar ta sake haihuwa fa.
To kuma waɗansu akwai yadda ɗan yake yadda yake a cikin mahaifa ɗin akwai wani lokaci inda yadda likitoci suka gani ta sake ciki to kima ma abin zai zama hatsari ne ga ita mata.
Wato akwai abubuwan dai da ku da likitoci sukan lura da su kafin su yanke wannan shawara.
Eh sukan lura don waɗansu a ga yadda ɗan yake cikin mahaifar to in ya sake faruwa haka in ba taimako yana iya halakar da ita uwar. To shi yasa ake ba da shawara kuma komai sun ikon Allah ne.
Haka ne tunda wata matar za ka ga an mata aiki sau uku wata sau huɗu watakila ma har fiye da haka.
To waɗansu ba a musu aiki ko ɗaya.
Eh haka ne. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
A takaice shugabannin kasashen Afirka da na Turai sun yanke shawarar hanzarta kwasar dubban bakin hauren da suka matsale a Libya zuwa kasashensu na asali ganin wasunsu ma na cikin mawuyacin wulakanci. Shugaban Amurka Donald Trump da iyalinsa sun kunna bishiyar Kirsimeti ta ƙasa a fadar shugaban Amurka ta White House. Kunna bishiyar da aka yi a fadar ta White House ya uku ne a sashen da akan girke babbar bishiyar ƙasa da kuma wasu ƙanana guda 50 waɗanda ke zama a madadin jihohi 50 na Amurka wanda hakan kan burge baƙi masu zuwa birnin Washington DC. Shugabannin ƙasashen Afirka da na Turai sun yanke shawarar hanzarta kwasar dubban baƙin hauren da suka makale a Libya zuwa ƙasashensu na asali ganin irin halin da suke ciki. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai da na tarayyar Afirka a 80 sun ce za su yi hakan cikin gaggawa.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu sai can da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Gaisuwa da fatan alheri da taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Muhammad Wakil domin auren ƴarsa wato Fatima kenan da za a ɗaura gobe Asabar da ƙarfe 11 na safe daga Ali Marami Housing Estate kenan cikin garin Damaturu. To Allah ya sa an dace, Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da Solomon Abu da ya shirya kuma ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiyan, wato Mr. Jim Cook. Baba ya kuma kirine ke sallama, sai an jima da hantsi.